على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barka mu da saduwa a wannan yammaci. Yau muna Alhamis, daren Juma'a, muna kuma 13 ne ga watan Ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1446, wanda ya dace da 13 ga watan 3 hijiran miladiya 2025. Ci gaba da karatu mana tafsirin Alqur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka, masallacin Ihya'us Sunnah da ke wannan unguwa ta Fantami a nan cikin garin Gombe, fadar jihar Gombe. Muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya. Idan ba manta ba, jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 40, aya ta 24, haka ne ko, cikin wannan sura mai albarka, suratu Taha, wanda za mu tashi daga kan wannan ayan insha Allah. Kafin haka akwai tambayoyi kamar haka. Mai tambaya na farko yana tambaya dangane da mutumin da yazo ya samu raka daya a sallan magariba, ya zai tashi in zai cika sallan? Kamar mun yi wannan maganar kwanaki ko, yawa, ba bukatar sai an maimaita, kaje ka nemi karatun da muka yi a baya. Mun kuma ba da option ga abin da masaban malikiya suke kai, ga abin da masaban shafi'iyya suke kai, muka ce duk wanda kai kuma ya halatta, ba wanda za a ce na kan kuskure. Duk malaman ijtihadi suka yi, Allah ya musu rahama, kuma suna aljanna insha Allah. Sannan sai wanda yake ya saki tambaya kuma dangane da waya ga waɗansu daga cikin ahlus sunna in suna sallah suna qabdu, shine dora hannu a kirji ko kasa da kirji, waɗansu kuma ba sa yi haka ne, yan dariƙa ma suna yi, wasu ba sa yi, shi har sa ido ma yake gane da masu da wanda ba sa yi. To yana sa mishi ƙarin bayani a kai. To abinda kullum muke faɗa, na faɗa wajen karatu sunan Abi Dawud, abinda muke fatawa da shi wa billahi tawfiq, abinda ya tabbata a sunna daga manzo sallallahu alaihi wasallama, a hadisai masu tarin yawa, annabi bai taɓa sake hannunshi a sallah ba har ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Imamu Malik a cikin Muwatta ya kawo hadisi wanda annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam cewa inna ma'sharal anbiya'i, mu taron annabawa gaba ɗayanmu, Allah ya umarce mu in za mu yi sallah mu ɗora hannun dama akan na hagu akan kirjinmu. To kaga annabi ya ce Allah ne umarci annabawa su yi haka. To haka annabi yake sallah har ya koma ga Allah. Hadisin da aka kawo cewa annabi ya sake hannu a sallah, hadisin ƙarya ne. Ina fata an gane hadisin ƙarya ne. Hatta Ibn Hajar al-Asqalani, Allah mishi rahama, yace kaddara ma hadisin ya inganta, ba ana nufin annabi ya sake hannu a sallah bane. Kaji masu abu. Ibn Hajar yace dan an ce ne idan yayi kabbara yana sake hannun shi, yace adama in kai kabbara zaka sake hannunka kafin ka ƙara dawowa da su, yace abin da hadisin ke nufi kenan. Yace balle ma hadisin ƙarya ne, kwata-kwata bai inganta ba, wannan kenan illa iyaka. A mazhabin malikiya an samu fatawoyi na sakin hannu a sallah, shi yasa kamar munan kasan da yake kusan masaban malikiya tana da ƙarfi, musulunci ta nan ma ya shigo mana ta magharib, arewacin Afirka su Maroko, Algeria da makamantansu. To tun daga Spain har zuwa arewacin Afirka duk masaban malikiya yake, da kuma wani bangare na Misra a lokacin Abdurrahman bin Qasim, Allah mishi rahama, yana cikin kusoshin malikiya, shi ko ba Misri ne, shine mutumin da Allah ya hore masa kuɗi, hamshakin mai kuɗi ne, ya shirya walima na liyafan cin abinci. Aka zo aka ci abinci, matarsa ta zo ta ce tana da bayani, aka ba ta dama, ta ce ta fa duk wannan abinda mijinta ne ba burge ta yake ba, abinda take so tana challenging din sheje yi karatu, so take zama malami, kuɗin nan ba abinda take bukata, ran shi ya ɓaci. Suka zauna shi da ita a gida, yace kin yadda kin ban dama? Ta ce ko shekara wannan zaka yi, zan jira ka, indai zaka je ka zama malami. Ya tattara ita tafi Madina, da ya je shi Madina majalisin Imam Malik bai sai ya zo gaba ba majalisi ne daga duk duniya na ake tahowa kuma wale da wale ne a wajen kowa so yake a ce ya zo ya karatu wurin Imam Malik shi ya sami daga cikin manya-manyan malamai ya shekara da shekaru yana tara kuɗi don ya zo Madina ya karatu gun Imam Malik to ba hali yana ta kukutawa yana ta har Allah sai dan samu guziri ran da ya zo Madina aka ce Malik kwana uku da rasuwa ya ce qatalallahu al-faqara ya ce Allah tsine talauci albarka ya ce laula al-faqara la ra'aytu malika ci da ba dan talauci ba na ga Imam Malik Allah mishi rahama hadisi ne ya tabbata annabi rahama alaihi salatu wasalam yayi bisharan zuwa Imam Malik yace za a yi lokacin da za a samu wani mutum a Madina daga ko ina a duniya za ana hawa raquma ana zuwa wurin shi karatu duk malaman hadisi 80 cikin 100 su zuwa 90 sun ce Imam Malik ne ba ai wani kaman shi ba Allah mishi rahama to a masaban malikiya shi Imam Malik abin da ya fatawa da shi abin da yayi sallah da shi shine qabdu amma wasu daga cikin daliban shi sun ga ya sake hannu a sallah ya sake hannu a sallah dalilin rashin lafiya ina fata an gane hannun shi na ciwon da ba zai iya haka a sallah ba sai ya sake hannun shi a sallah to su kuma aikin su kawai sai a yi fatawa da shi saboda matsayin su ina fata an gane to Imam Malik Allah mishi rahama wannan yasa fatawoyin malikiya da yawa suka ce a sake hannu a sallah sannan ainihin dariqan qadiriyya su ma sake hannu suke a sallah ina fata an gane to shi yasa kasan nan muka tashi da wannan abu dan qadiriyya ita ake yi shekaru daruruka da suka wuce tijaniya daga baya ta shigo ita ma sabuwa ce ina fata an gane dan an haifi a wajen tijani hijira tana da shekara 1050 tsakanin su da annabi ina fata an gane amma sai gan shi a mafarki ya ba shi dariqa kamar yanda suka ce fa bani nace ba to alayi halin shine to amma tijaniya su kuma suna fatawa ne da qabdu ke sa Sheikh Ibrahim Inyas lokacin da ya zo Najeriya sai haka a sallah yana cikin wanda suka tallata qabdu indai a arewacin Najeriya ne Sheikh Inyas kun fahimci wannan abin da kyau da duk abu da yazo na gaskiya ka fada ko akan waye ne to Sheikh Ibrahim Inyas yana cikin wadanda suka tallata qabdu a arewacin Najeriya shi yasa aka ta dauke ba dade tsakanin su da yan Kadiriya aka ta rigima yan Kamalu da yan Sadalu kun fahimci abin da kyau shi yasa har malam Mahmud Gumi ya rasu sake hannun shi yake a sallah saboda shi masaban maliki yake to malikawa kuma ba sa qabdu kun gano wannan abu shi yasa Dr. Ahmad Gumi yake wannan abin kuma ake ta rigima da shi saboda ta'assubanci to abin da nake so na kai gare shi shine yan uwan mu yan Izalan Jos shi yasa su ma suka ce sun koma malikiya bayan an rabu to amma abinda muke so a gane shine zance mafi inganci shine sake hannu a sallah ba shine abinda annabi ba alaihi salatu wassalam amma duk wanda ya sake hannun shi a sallah sallar shi tayi ba mu ce sallar mutum bace ba kuma ba abinda da za a dinga fada da juna akai ba ina fata an gane duk mun tashi mun ga iyayenmu suna sake hannun su a sallah ai ba za ka yi rigima da babanka dan yayi sadaluwa to shi yasa to me kamata kuma kai rigima da wani malami ba alayyi halin shine kowa ya kyautata niyyar shi kawai akwai wanda zai yi sadalun dan Allah kuma ya shiga aljanna akwai wanda zai qabdun dan riya ya ba wani haushi wallahi Allah ba zai karba ba ku gane wannan abin da kyau shi Allah niyyar kai yake bukata duk sunnan da kai ba dan Allah ba dan wani ya ji haushi wallahi babu lada sunnan da kai dan Allah dan neman yardan Allah ita Allah ke karba to saboda ire-ire waɗannan matsalolin duk ba sa raba kan mutane Sheikh Mahmud Gumi yana cikin waɗanda suka assasa rabidatul alamin islami zai je taro a makka ko a madina kowa yayi haka a sallah shi kuma ya sake hannu shi ba wanda ya ce Mahmud Gumi dan me kake haka san malamai ne sun san a kowannan fatawan cikin littafai sai suka masa wannan uzurin an gane wannan abin da kyau akan haka wannan shine abin da zamu ce insha Allah sai abu na ƙarshe ba tambaya bace ba wai akwai masu kuɗi da suna fidda zakka suna raba 3,000 5,000 naga an bashi kadan ne bai ji dadi ba wadan Allah musu nasiha a musu nasiha dan Allah to masu kunye kun ji kunin gaba da mai kauri saboda abubuwa farashi ya tashi ya kamata zakka ma ta tashi Allah ta'ala ya sa mu dace na ga wani tace tambayar ta karshe mun isar da sakon ka wurin masu kudi insha Allah Allah ba su ikon fitarwa da yawa kai ma Allah baka abin da zaka fitar ka daina korafin an baka kadan ma insha Allah za mu tashi akan aya ta 24 cikin wannan sura mai albarka suratu taha kafin mu shiga karatu akwai naira 10,000 da aka bani yanzu daga Mala Abubakar aksa asusun marayu ina ga wannan abu su Mala Adamu tunda na chairman yayi tafiya baya nan insha Allah Mala Abubakar jazakumullahu khairan Allah ba da lada to insha Allah ana nan ma za mu shiga aya ta 14 wala haula wala quwwata illa billah bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
الله سبحانه وتعالى ya babu labari dangane da annabi Musa a wajen da yake munajati da Allah subhanahu wa ta'ala bayan an gama masa ainihin tarbiya na zuciya an masa tarbiya kuma na zahiri an sa shi ya dan yi dauki badadi da macijiya da aka ga ainihin ya gama kaman karban training Allah sai ya ce izhab ila fir'auna to ka tafi zuwa ga fir'auna innahu taga lalle shi fir'auna yayi dagawa ainihin at-tughyan shine mujawazatul haddi ketare iyaka wuce gona da iri duk abu na fasadi fir'auna yayi duk abu na rashin mutunci kan fir'auna yayi shi shine innahu taga lallai fir'auna ya ainihin ketare iyaka ya jawaza haddi to bayan Allah ya ga annabi Musa cewa ya tafi Misra ya je ya tinkari fir'auna to kar ku manta annabi Musa ya bar Misra ne saboda wani dalili ana neman shi a kama shi a kashe shi ya gudu hijira zuwa Madayan a cikin kasar Jordan bayan ya ja zauna a cikin shekara kusan 10 ya kamo hanya yana dawowa anan ya samu manzanci kuma aka aika shi zuwa ga Fir'auna yana so ya shiga Misra a sulale ya ga mahaifiyar shi da ƴan uwan shi aka ce ai ba maganar ka shiga boye zaka shiga ne a matsayin ka na manzo kuma da ka shiga ka tama kamata yi fadan fir'auna ka je ka ce mishi kai manzon Allah ne ka zo ka mishi wa'azi to annabi Musa ya shiru yace akwai aiki kala sai yace bai kama hanya ba har yanzu episode din ana nan a cikin munajati da Allah yana wannan wurin har yanzu amma za shi ka episode na biyu ne a wannan wurin sai yace rabbi shrah li sadri zai roki Allah yace ya Allah ka buda min kirjina ka yalwata min kirjina yanzu mu zan iya daukan kowane irin treasure idan baka da fadin kirji yanzu na sai ka rikici amma in kana da fadin kirji kowane irin rikici zaka iya dauka to sha shugabanci na bukatar fadin kirji sai ya nemi a bashi ainihin fadin kirji shi yasa suke cewa shugaba yana bukata ce yana da motivation shi da kanshi zai zahura kuma zai zahurar da wasu ina fata an gane duk shugaban da bashi da wannan to ba shugaba bane ba sai dole a samu shugaba mai lafiya tsayayye wanda ko gudu ne zai jikin shi lafiya kwakwalwar shi lafiya duk lokacin da aka rasa wannan to dole al'amura su yi ta dagulewa ba a san shugaba na amfani da ainihin supporting machine dole sai an masa allura sai ya sha magani yana tafiya na dan kakkare shi kare fadi to wannan ba shugabanci bane ba ana bukatar shugaba lafiyayye ku kalli turawa mana zaka shugaban su lafiyayyu suna gudu-gudu tafiya to shi na samu shugaba lafiyayye rabbi shrah li sadri Allah ka yalwata min kirjina na farko kenan da ya roka sai ce wayassir li amri ya Allah ka saukaka min al'amarina ya zama al'amura na da su zo min masu sauki tun ya san zai tinkari wani babban kalubale ne to duk abin da yake da wahala Allah saukaka min shi shine abin da yake roka shi yasa ake cewa rabbi yassir wa'in ya Allah ka saukaka min kuma ka taimake ni, ka dinga yawan neman taimakon Allah kan duk abin da ka sa a gaba. Shi yasa magabata suke addu'a, ya Allah kai ka isa kai za ka yi, kuma kai kake yi, kai ka isa da masu isa, ya Allah ka iya mini, ya Allah ba zan iya ba, duk abin da yafi karfi na Allah ka iya mini shi. An gane ko? Shine waye sirri amri, ya Allah ka saukaka min al'amari na, abin da yake da wahalan yiwuwa Allah ka saukaka min yiwuwan shi, abin da yake da wahalan samuwa Allah ya saukaka min samun shi. Idan kana wannan addu'a sai ga abubuwa suna ta zuwa maka da sauki, su ta zuwa maka da sauki, ana mamaki. Shine waye sirri amri. Addu'a ta biyu sai ce wahalul uqdatam min lisani, ya Allah ka warware min kullin da ke kan harshe na. Kamar yadda duk malaman tarihi ke faɗa, Annabi Musa yana da ainihin ina a harshen shi, an ana inji yan Kano ko ina. To suka ce me yasa ya samu wannan abun? Wasu daga cikin malamai suka ce ya faru ne tun yana yaro. Fir'aun wata rana Annabi Musa ya jage shi, kuma kaman ja irin na reni yadda shi Fir'aun ya gani, sai ka ce anya wannan ba shi ne yaron nan ba kuwa, wanda zai kawo ƙarshen mulki na? Ita matan Fir'auna ta ce ba shi bane ba, ai yaro ne bai mallaki hankalin shi ba. Sai Fir'auna ya sa aka kawo mishi dabino da kuma garwashin wuta. Wasu suka ce a kaman a ko dinare ne ko zinare da kuma dabino, aka ce dauki guda daya. Sai malaika Jibril waye kama hannun Annabi Musa ya sa akan garwashin wuta, ya dauka ya sa a bakin shi. Sai Fir'auna ya ce a wannan ba shi bane. An gane ko? To kan harshen shi dai kone ya sabu matsala a wajen magana. Wasu malamai suka ce shi naturally ba shi da fasahar magana, akwai wanda Allah ya ba su rubutu bai ba su harshe ba, akwai wanda Allah ba su harshe bai ba su rubutu ba, akwai wanda Allah ya hana su duka biyu, akwai wanda Allah ya hada musu duka biyu. Ina fata an gane. Allahumma amin. To haka Allah halicci mutane. To Annabi Musa da yace wahalul uqdatam min lisani, kuma abin da ya tabbatar da ba shi da fasahar magana, suratul qasas ya ce wa akhi harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun, yace dan uwana haruna yafi ne fasahan harshe, afsahu minni lisanan yafi ne fasahan zance. To kaga ya nuna cewa lalle yana da matsala wurin fasaha. To sai yake cewa wahalul uqdatam min lisani, ka warware min kullin da ke kan harshe na, yafqahu qawli, dan su fahimci zance na. Saboda in yaje fadan Fir'auna lallai akwai kalubale. Fir'auna Allah ya bashi magana, ya ko bashi kaifin tunani, yanzu nan zai ma tambayar da zai rikita ka. To shi yasa yake ainihin neman taimakon Allah wajen isar da wannan sakon, a yalwata mishi kirjin shi, a sauƙaƙa mishi al'amarin shi, kuma a bashi fasahar magana, yafqahu qawli, dan su fahimci magana ta. Sai yake me? Ya sake yake gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala, ya ce waja'al li waziran min ahli, ya Allah ka sanya min waziri, mataimaki shine waziri, amma ku min ahali, daga cikin yan uwana, daga cikin ahalina, ba dauko masa waziri daga waje ba. To kaga da yace wa Allah a sanya mini mataimaki min ahali, daga cikin dangina, ai da sai ya shiru, yace Haruna akhi, kuma shine ma zai zaba. Yace Haruna dan uwana, Haruna wana, shi nake so a sanya ya zamo waziri na. Yasa Annabi ya ce babu wanda ya taba neman alfarma irin na Annabi Musa. Duk duniya babu wanda, tun da aka halicci Annabi Adam har a tashi duniya, ba wanda aka roƙa mishi manzanci sai Haru. Duk Annabi Allah ne kawai ke bashi. Bisa ka'idar Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas. Allah shine wanda yake zaben manzanni daga cikin mala'iku da mutane. Allahu a'lamu haythu yaj'ala yaj'alu risalatahu. Allah shi ne ya san inda ke sanya manzancin shi. To amma shi Haruna roƙa mishi akai, kuma daga cikin abin da ahlus sunna suka ce ba a yi shi ne ka roƙi manzanci. Yanzu ka zo ka yi ta addu'a, Allah ka maida ni annabi, haramun kake. Ina fata an gane, haramun ne wannan addu'a, ba a yi. Sai dai ka roƙi addu'a Allah ya saka cikin siddiƙai da salihai da shuhada duk wannan ya halatta amma minan nabiyyi ne kan bi halatta ba an gane ko haramun ne wannan addu'a to amma shi sai roƙawa Haruna Haruna akhi Haruna dan uwana kaman Allah ya ce da shi me yasa kai wannan addu'an sai ya ce ushdid bihi azri ka karfafa gwiwata da shi kalman shadda shine daure abu an gane ko to kaman ka daure taimako na da shi ko kuma damtse na da shi to a Hausa sai ake fassara shi da ka karfafa gwiwata da shi to a wajen fassaran abu kana bada fassaran da za a fahimta ne an gane ko ba za ka dauki asarin zahirin kalma ba to a Hausa abinda malamanmu ke fassarawa ushdid bihi azri ka karfafi gwiwata da shi ya zamo zai taimaka mini zai shiga cikin dukkanin al'amarina yace wa ashrikhu fi amri ka kuma tara da shi a cikin dukkanin al'amarina ya samu duk abin da zan yi Haruna yana ciki yana ta dai ƙara roƙawa Haruna a bashi matsayi sosai kara dan bashi karamin matsayi shi yasa aka bashi manzanci shi ba annabi bane manzo ne shi Haruna ina fata an gane kaga yafi matsayin annabi kenan to sai yace kainu sabbi haka kasiran dan mu yi tasbihin ka dewa mu yi ta maka tasbihi ya Allah wa nadhkuraka kasiran sannan kuma ambace ka dewa mu yi zikirin ka dewa shi yasa malamin suka ce in ka duba duk qur'ani da hadisi babu ibadan da aka ce ayi ta dewa in ba zikiri ba duk ibada za ka ba za a ce ayi dewa ba amma zikiri ne kadai wa nadhkuraka kasiran wa dhakirina Allah kasiran wa dhakirati adda Allah lahum magfiratan wa ajran azima ya alladhina amanu dhkuru Allah dhikran wasabbihuhu bukratan wa asila to wajen zikiri ne Allah ke kiran ayi dewa ayi dewa to me ake nufi da wannan saboda zikiri ya kasu kashi biyu akwai zikiri wanda yake muqayyad akwai mutlaq wajen muqayyad haramun ne ka kara haramun ne kuma ka rage kaman ka dauke tasbihi bayan sallan farilla 33 subhanallahi haramun ne kai 34 haramun ne kai 32 sai dai bisa kuskuren lissafi amma ba da sanin ka ba to wannan zikiri ne muqayyad wanda aka kayyade shi an gane ko to akwai ire-iren waɗannan zikiran waɗanda suka zo da adadi to ba a dadawa ba a karawa akwai zikirin da zai mutlak salatin annabi in zaka yi kai miliyan ya halatta kai dubu kai 100 kai 10 duk ya halatta tasbihi subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar la ilaha illa allah duk waɗannan mutlak zaka yi su duk yanda kaga dama idan kai 10 idan kai 100 idan kai miliyan in kai 100 in kai 10,000 kai 1,000 duk ya halatta mutlak sai aka ce ku ambaci Allah dewa saboda ba su da iyaka sannan kuma shi zikiri ne ake yin shi a kowanne yanayi kana zikiri kana tafiya ko kana kwance ko kana zaune duk ya halatta kai zikiri akwai lokacin da kake zikiri ma ko baka da sarki ko kana da janaba dan kace subhanallahi ya halatta kai salatin annabi kai halala kai istighfari duk ya halatta ina fata an gane a kowanne irin yanayi kana tuka mota ne ana tuka ka ne kana kan mashin ne kana keke nafe kana taka sayyada duk ya halatta ina fata an gane a kowanne lokaci tasbihi kofar shaguda take sai sana na insha Allah kara wata yadda cikin hadisi ingantacce tace kana rasulullahi yadhkurullahi ala kulli ahyanihi alaihi salatu wassalam tace annabi yana ambaton Allah a kowanne irin yanayi yake a kowanne yanayi da rana da daddare da safi ka ko sallah ko lokacin da ba a sallah haramun ne kai sallah bayan sallah asuba sai sallah mai dalili kaman tahiyatul masjid ko kuma zakarama rak'atan al-fajr ma ka kawo ka kirkiro nafila annabi ya hana haka bayan sallar al-asr ba a nafila haka liman na hudu ban juma'a ana hudu ba kawo ka tashi ka ce bari in yi nafila haramun ne ina fata an gane kana cikin masallacin a zaune yasa wasu malamai suka ce in ana hudu ban juma'a alalaka tawarore ka fita kai ka dawo kawo zama zaka yi bayan ka sake nafila ba shine zance mafi inganci an gane ko to a takaice dai yace wa nadhkuraka kasiran dan mu ambace ka dewa innaka kunta bina basira lalle ya Allah ka kasance dan gane da mu basiran mai gani ne kana ganin mu a duk inda muke to ka taimake mu ka kuma agasa mana to annabi Musa yayi waɗannan addu'o'i saboda me saboda neman taimakon Allah duk abin da ka sa a gaba ka nemi taimakon Allah kai ma'aikaci ne kai dalibi ne, dan kasuwa ne, dan siyasa ne, sarki ne, ko menene ka nemi taimakon Allah. To idan Allah ya shigo cikin lamarinka shikenan ka huta. Amma duk dabaranka, duk iliminka, duk wayonka, komai bokonka da arabiyanka, in Allah ya zare hannun shi a lamarinka ka shiga uku, ka banu ka lalace. Mu gane wannan abin da kyau. To duk abin da muke mu ce ya Allah ka iyan mana, ya Allah ka taimake mu, abin da muka rasa kenan. Ke sa wani ya ce baka ga wani ba dai shugaban ƙasa har ya gama ba albarka? Ai tun da yake kamfen bai ce insha Allah ba, kawace ake shi da shi ya iya, yana zuwa Allah sai ya zara hannun shi, sannan kuma kuka yi shirka da shi, kuka ce ba wanda ya iya duk duniya ya shi, aka manta da Allah. Kun fahimci abin da kyau? Shi ta ko a yanzu duk wanda za a yi a nemi taimakon Allah. Ya Allah muna wani da kyakkyawan niyya, ya Allah ba zai iya ba, Allah ka iya mishi, shikenan mun huta. Amma sai aka ce kawai shi ne muttafaqun alayhi kamar wahayi. Allah sai zara hannun shi rabu. Ina fata an gane. Bala'i ya faru ya ce yayi Allah wadai, shikenan haka aka gama. To shi yasa duk abin da zamu yi mu nemi taimako ga annabawa fa, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, annabin Allah. To ina gani ko kai, to mu dauki wannan darasi a cikin wadannan ayoyi. Annabi Musa ya gama addu'ar shi, ya rage me, me Allah ya ce mishi?
Qala qad utita suklaka ya Musa wa laqad mananna alayka marratan ukhra.
Sai Allah ya ce da Annabi Musa, qala, Ubangiji ya ce qad utita, tabbas haqiqa an baka su'ulaka, tambayarka ya Musa, ya kai Musa. Aka sake kiran shi da sunan shi. Daga nan ne Hausawa suka samu ya Musa. Da kai ta jin tunda muka fara ya Musa, ya Musa, sai aka samu tun suna ya Musa. An gane ko? Saboda shi Bahaushe da ya ji abin da ya mishi kawai sai ya sa suna. To Allah ya ce qad utita su'ulaka, haqiqa mun baka abin da ka tambaya ya Musa, ya kai Musa. An gama ko ba gama ba? Babu sauran magana kuma. Dan Allah ya bude shi da qad, tabbas haqiqa, kar kai shakka. Utita su'ulaka, an baka abin da ka tambaya, ya kai wannan annabi mai girma. Kaga Allah na kiran shi ya Musa, ya Musa, ya Musa. Haka ita kiran annabawa. Ya Nuhu innahu laysa min ahlika, ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Duk annabawa duk haka Allah ke kiran su banda manzon Allah. Duk Qur'ani babu inda Allah ya kira shi da sunan shi kam, tun daga Fatiha Annasi, saboda inda Allah ke girmama shi. In Allah zai kira shi bai ambata sunan shi, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Amma ya Muhammadu duk Qur'ani babu, saboda girman shi da Allah yake gani. Allah da kanshi na ganin girman manzon Allah alaihi salatu wassalam. Yafi kowa, yafi komai. Waye kai, waye kamar ka, waye san asali yanaka, waye samu irin yabonka. Tunda Allah ya yabe ka, duk wanda yake kama yi gaba alaihi salatu wassalam. To Allah yana girmama shi, ina ga wani kuma. Ke sa to ka zo kana kiran suna annabi babu ladabi bai halatta ba, wanda idan kai ɗa na arziki ne ba za ka kira sunan babanka ba, sai dai ka ce baba ko alhaji ko malam da dai wani sunan da ake kiran shi da shi. To haka annabi ma ba a kiran sunan shi. Ya Muhammadu kuskure ne, akwai wanda suke akan kuskure, Allah ya gafarta musu. Amma dai ana kiran shi ne ya ayyuhan nabi. Shi yasa sahabbai sai su kira shi da Abul Qasim, ya Abul Qasim, ya nabiyallahi, ya rasulullahi. Haka sahabbai ma suke kiran shi alaihi salatu wassalam. To da Allah ya ce mun baka abin da ka tambaya ya Musa, ya ce walaqad mananna alayka marratan ukhra. Allah ya rantsuwa ya ce walaqad, Allah na ya ce ya rantse da izzan shi da buwayen shi, tabbas mananna alayka marratan ukhra, mun maka wata baiwa, mun maka wata kyauta a wani karo na daban. Ai bayan wannan abin da ka tambaya muka baka, akwai wani baiwa ma da muka maka a baya, bari mu baka labari shi. Yanzu Allah zai bashi labarin wani ni'ima da ya mishi. Kalman almannu a larabci takan zo da ma'ana guda biyu, takan zo da kyauta, takan kuma zo da gori. Ina fata an gane. Tana daukan kyauta, tana daukan gori. Shi yasa Allah ya ce laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Haqiqa Allah ya mummune kyauta na annabi Muhammad alaihi salatu wassalam. To almannu ko ta zo a kyauta ko ta zo a gori, ya allazina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ce kuma gori ake nufi, ke yasa alfaza zai cikin shirimiya yace wa mannun wala mannun wa safun wala atbu. Yace wa mannu shi annabi mai kyauta ne, wala mannu kuma baya gori, wa safun yana yafiya, wala atbu baya zargi alaihi salatu wassalam. To nan almannun wannan ta kyauta ce ba ta gori ba, an gane ko? Yace wa laqad mananna alayka maratan ukhra, hakika mun maka baiwa, mun maka wata kyauta ta daban, za mu baka labarin ta. Sai Allah ya ce
iz awhayna ila ummika ma yuha an iqdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yam falyulqihi yam bisahil فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.
الله يشهد أن النبي موسى حقيقة ممك كيوتا ممك بيوا أول لوكة ندبا مرة أخرى yace iz auhayna ila ummika, a lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka. Bakari sabo na'am.
Falabitta sinina fi ahli madyana thumma jitta ala qadar thumma jitta ala qadarin ya Musa.
Na'am, ibnu kasir ya yanke abun ne daga nan sai na dauka aya ce shine tafsirin da ke gabana, shi daga nan ya tsaya. Sai Allah ce iz auhayna ila ummika mayuha, a lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka, mayuha na abin da muka mata wahayi. Anan daga cikin malamin Ibn Hajar al-Asqalani, kowa ya san matsalin, ya san matsayin Ibn Hajar, shi a wajen shi mama annabi Musa annabi ya ce. Ina fata an gane. Haka nan nana Maryam annabi ya ce, saboda Allah musu wahayi, yace duk wanda aka masa wahayi annabi ne, inji Ibn Hajar al-Asqalani. Ku san me yasa na kawo muku wannan abun? Shi yasa nan gaba in ka ji wani malami ya faɗi wannan, karka zage shi, ka san matsalar mu na Najeriya kenan. Sai ka ce ai maganar su Ibn Hajar ne, amma tuntuni an watsar musu da maganar su, malami ba su yi aiki da wannan maganar ba. Ina fata an gane. To amma in wani ya faɗe ta a yau, a ce masa wannan maganar ta fi shekara 600 a rubuce, shekara 600 da suka wuce maganan tana na a rubuce, karka mai da mu gidan jiya, an riga an wuce wannan wuri. To karka ce fatawan ta wane ce, shi ma karantawa yi, in ma ko yayi da kyakkyawan niyya ya faɗa ko yana neman suna, ka sa ku irin wannan ya kawo sabon magana ai ta rikici a fara mitin da shi, shi ma daga nan ya sa ku shiga. Allah ya sauke. To yace iz auhayna ila ummika mayuha, a lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka, mayuha na abinda muka mata wahayi. To abinda yasa malamai suka ce wahayi bai mai da mutum annabi, dalilai ne da yawa. Ya tabbata cikin hadisi daga manzo alaihi salatu wassalam, yace akwai wani mutum annabi yake bada labari, yana kan hanyar tafiya zuwa wani gari, sai Allah tura mishi malaika ya same shi, yace ina zaka je? Ce zan je gari kaza. Me zaka je? Zaka je wani business ne ko wani kasuwanci ko kaza? Ce a'a, zan je wajen wani mutum ne. Kana da wata bukata a gunshi, neman taimako zaka je? Zaka je keje ke ne ko ko me zaka je? Yace a'a, kawai zan je ne, ina kaunan shi dan Allah. Yace to Allah ya ce a gaya maka, Allah ya gafarta maka saboda kana kaunan mumini dan Allah. To kaga ai malaika ne zo mishi, kuma wahayi ya mishi daga Allah subhanahu wataala, amma wannan bai mai da shi annabi ba. Kun bace wannan abin da kyau? Akwai ire-iren waɗannan hadisan da yawa da waɗansu bayin Allah, Allah ya tura musu mala'ika yayi magana da su, amma wannan bai mai da su annabawa ba. Kun fahimci wannan abin da kyau? To shi yasa ka'ida ce ta ahlus sunna, babu annabi ya mace, wannan ijma'in malaman sunna ne ba ta ba aiko annabi ya mace ba duk annabawa maza ne wadanda suka khalafa ɗan kalilan ne irin su ibnu hajar amma malami sun musu uzuri sun musu addu'a sun wuce basu ma bata lokacin su ba sai Allah ya ce mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka mayuha anqidhi fihi fi tabuti da aka haifi annabi Musa tana cikin tsoro da firgici sai da fir'auna ya sa ɗan sa ido duk inda aka ji mace na da ciki sai a yi ta bibiya yaushe za ta aihu tana aihuwa sai a kwace ɗan sai a yanka shi saboda an ce masa za a haifi wani yaro zai kwace maka mulki to ba zai ma bar namijin ya girma balle ya kwace mishi mulki idan mace ce ta kyale ta wannan ba za ta kwace mai mulki ba amma ɗan namiji ne kawai sai ya sa a yanka shi jariri ba ka san duk iskancin wani shugaba ya makara an yi asalin tsinannu sun wuce duk muguntan wani shugaba wallahi tallahi fir'auna ya bi shi kawai da jikokin fir'auna muke da su yanzu amma kakansu ya jima da wucewa Allahumma amin to sai a lokacin da aka haifi annabi Musa ya za ta yi da shi kara zuwa kwace sai Allah ya mata wahayi malamai suka ce wahayin na imma ilhama ya mata imma ya turo mata malaikar jibrilu Allah da ya ce kawai ya mata wahayi sai ya ce da ta anqidh fihi fit tabuti kisa annabi Musa a cikin akwati dan jaririn da kika haifa asalin anqidh fi shi da ki jefa shi amma ba laifin ta wurgi da shi ba bi mana ki sanya shi a cikin akwati shine at-tabut idan kika sa shi a cikin akwati ki rufe faqdh fihi fil yammi ki dau wannan akwatin ki je ki aje shi a cikin kogi ruwa zai tafi da shi shikenan kike kin gama aikin ki sauran ki barwa Allah in ba imani ba zai wannan abu an gane ko ke yasa maganar da muka yi na annabi Ibrahim ko anan ne ko a tafsirin mata ne na manta anan ne ko kaga ai jariri ne fa aka haife shi yanzu kuma ana ta neman dan ba samu ba Allah ce dauke shi da uwar ka kai su cikin jeji ka ajiye su kuma kai tafiyan ka koma Falastinu tun daga Falastinu ya kawo su makka ya ajiye tafi kaga in ba imani ba me wa zai karbi wannan labarin to sai aka ce da ita ki sa jaririn a cikin akwati ki rufe ki je ki sa a cikin teku ki tafiyan ki to da tayi wannan Allah sai ya ce fal yulqihi al yammu bisahili yanzu Allah da tekun yake magana ya kai ruwa ka dauke shi ka je ka aje shi a bakin teku a bakin gaba kina sahil ina fata an gane fal yulqihi al yammu ya kai wannan al yammu din ka dauke shi ya kai wannan ruwan ka aje shi bisahili a bakin gaban kogi kai ma ruwa ka gama naka Allah kenan sai Allah ce ya khudhu aduwwul li maqiyina zai dauke shi wa aduwwulla kuma maqiyin shi wanda zai tsince shi maqiyina ne kuma maqiyin annabi Musa ne kuma shi Allah ya ce ka tsince shi a gaishe ka Allah ku kalli ababan nan fa ita uwar ta sa yaro akwati jaririn da aka haife shi yau ta kai cikin ruwa ta aje ta tafiyanta na biyu Allah ya ce wa tekun kai kuma dauke shi ka tafi ka kai shi bakin gaba dabba gidan sarauta ka aje shi saboda gidan sarautan yana bakin ruwa ne na fir'auna to kai shi bakin gaba ka aje ya khufu aduwwul li maqiyina shi zai zo ya dauke shi kuma wa aduwwul lahu kuma maqiyin shi malamai suka ce a cikin aya daya cikin suratul qasas Allah tara ababe guda shida in ba Allah ba wanda ya sai shirye wannan abu yace wa auhayna ila ummi Musa mun yi wahayi zuwa ga babar annabi Musa an ardihi ki shayar da shi nono da ta haife shi na farko kenan fa idha khifta alayhi fa alqihi fil yammi in kin ji tsoron fir'auna za a kwace shi a kashe ki jefa shi a cikin ruwa kaga umarni guda biyu shayar da shi jefa shi a cikin teku wala takhafi kar ki ji tsoro hani kenan wala tahzani kar ki bakin ciki hudu kenan yace inna raduhu ilayki tabbas zamu dawo da shi zuwa gare ki na biyar waja'iluhu minal mursalina kuma zamu sanya shi a cikin manzanni malamai suka ce al'amru guda biyu annahi guda biyu alwa'du kuma guda biyu umarni guda biyu hani guda biyu alƙawari guda biyu duka a cikin aya daya ke yasa na gaya muku ranar alqur'ani ne kadai Allah a wuri daya yake hada wasu ababe har ba ku kamin ba game da sunan Allah suna a larabci kun san muna da wasali guda hudu ne akwai abdammu akwai alfatihatu alkasru as-sukun shine da rufu'a da fataha da kisra da dauri haka ne ko to waɗannan guda hudun a nahwu kuma sai a ci arrafu wal nasbu wal jarru wal jazmu to waɗannan guda hudun an raba su gida biyu dama suna abu guda uku ne a larabci duk magana an gina shi kan abu guda uku ne da suna da aiki da harafi suna aiki harafi shi yasa ibn malik a cikin alfiya yace kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun al-kalim shikenan ya gama maka sai a ta ma karin bayani to sai suka ce suna yana daukan abu guda uku a cikin hudun nan suna yana daukan rufu'a yana daukan fataha yana daukan kasra amma suna ba zai taba karban dauri ba ba inda za ka ga suna da dauri as-sukun suna baya karban shi shi kuma aiki yana karban uku suna tarayya cikin biyu suna raba daddaya suna aiki yana karban rufu'a yana karban ainihin fataha baya karban kasra sai dai karbi dauri ina fata an gane shi kuma harafi baya karban kowanne shi yalla boy ne ko dai baya karba shi harafi kenan to sai suka ce suna yana daukar rufu'a da fataha da kasra to Allah ne kadai ya bawo kanshi su wannan abu a wuri guda ɗaya a Qur'ani duk Qur'ani babu sunan da ya karbi wannan guda uku a wuri ɗaya sai sunan Allah yace wa may tawakkal ala llahi fa huwa hasbu inna llaha qad ja'ala llahu cikin aya guda ɗaya an gane ku Allah ya bawo kanshi kasra ya bawo kanshi fataha ya bawo kanshi rufu'a shi kadai yake da wannan abu kuma shine mai littafin dan ka san kitabun nashi ne subhanahu wa ta'ala to sai Allah a wannan ayan da yace mata maqiyina zai dauke shi da maqiyinki yace wa alqaitu alayka mahabbatan minni yace sai kuma na jefa kauna akan ka duk wanda ya ganka zai je yana son ka nan fa labari ake ba annabi Musa shi bai san yi wannan abun ba duka yanzu Allah ke labarta mishi ko ba masa ma bata bashi labari ba yanzu Allah na sanar da shi ta hanyar wahayi yace wa alqaitu alayka mahabbatan minni sai na jefa kauna akan ka minni daga gare ni duk wanda ya ganshi sai yana son shi matan Fir'auna tana ganin shi tace quratu aynin li walaka la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan tace kai wannan yaron ai farin cikin mu ne hada kai ma Fir'auna zai amfane mu kana kashe shi take kawai tace tana kaunan shi Fir'auna ma da ya kalle shi sai yana kaunan shi yace a wannan kara kashe shi bai san mulkin shi ya kare ba ka san Fir'auna saboda tsabar rashin hankali ya kashe yara sama da miliyan kaza inda malamai suka fada wai dan kara kwace mishi mulki sai gashi mai kwace mulki a gidan shi ma zai tashi in ba Allah ba zai shirya wannan abu yasa duk wani azzalimi mu mulki Allah cikin sakan dai zai kwace mulkin ka Allah zai bullo maka ta inda baka yi tsammani ba wayamkuruna wayamkurullahu wallahu khairul makirina wani daga cikin manyan malaman mu a Kano Dr. Sagagi ya fassara ayar nan da babu taba jin irin fassarar ta ba da Hausa an gane ku ya bata wani irin fassara na daban wanda ana ta jinjina mishi Malam Jafar ya kawo nashi an jinjina yanzu Sagagi ya kawo kuma an ji sabuwa Allah ne mai zamani yace wayamkuruna suna tasu wayamkurullahu Allah na nashi wallahu khairul makirina ta Allah ba tasu ba arama kaji to sai Allah ce wa alqaitu alayka mahabbatan minni na jefa kauna akan ka minni kuma daga gare ni kesa duk wanda ya ga annabi Musa sai jina kaunan shi kesa ake rubuta wannan ana sha magani farin jini an gane ko annabi ya ba mu magani farin jini a cikin hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda annabi ya ce bawana ba zai kusance ni ba da wani abu kamar abin da na farlanta mishi abinda Allah ya fi so shine ka kiyaye farilla kar ka kuskura kai wasa da farilla ko da ba za ka yi nafila ba farilla kar ka yi wasa da shi ke sa wani sahabi da ya zo daga kauye ya rasulullahi ga yami abinda Allah ya wajabta min kawai ni shi nake so na ji ki kalman shahada ya ce na karba salloli biyar ya ce na karba azumin ramadan ya ce na ji da wane ne zakka in kana da hali ya ce aikin haji waɗannan su ne rukunan musulunci ya ce daga wannan ba zan ƙara komai ba aka ce an yarda yace shi ko sallar nafila ba zai ba annabi yace an yadda ce ka da ya juya ya tafi annabi yace aflaha in sadaka ya rabauta in yayi gaskiya a wata ruwaya kuma dakhala aljannata in sadaka in har ya gaskata abin da ya fada dan aljanna ne wannan to sai Allah yace ba annabi yace ba abin da Allah yake so kaman ka kiyaye farillan da Allah dora maka duk abin da kake kar kai wasa da sallan farilla kar kai wasa da azumin ramadan kar kai wasa da wadannan abubuwa abu in ka san farilla ne duk wajibi ka sauke shi an gane ko to shine sai a cikin hadisin kuma sai annabi sake fada yake cewa idan bawana yace bawana ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfili hatta uhibbahu har sai na so shi to idan kuma kana ta nafilfili azumin nafila sallan nafila sadakan nafila kaza na nafila kana ta yin nafila to Allah kuma sai ya ji na kaunanka sai ce fa idza ahabbtuhu Allah ya ce idan na so shi kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi Allah ya ce zan kasance jin shi da yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi zan zo idon shi da yake gani da shi da hannun shi da kafan shi gaba daya sai zamo Allah ya kewaye ka da taimakon shi da agaji da farin jini da kaza ba za ka zama Allah bane ba ina fata an gane bi ma'ana zai zama idon ka ba abin da zai gani sai abin da Allah ke so ba zai so ji ba sai abin da Allah ke so ba zai ainihin taka ya je wani ba wurin da Allah ke so ba zai taba ba sai abin da Allah ke so wannan shine ma'anan komai zai koma abin da Allah ke so to daga wannan lokacin sai zama dan adam ya koma yana da farin jini a wurin Allah subhanahu wataala to idan Allah ya so kadin shine sai ya kira malaika jibrilu sai ya ce to ga bawa na wani ina son shi kai ma ka so shi sai ya je shela a cikin malaikun sama ta bakwai har zuwa malaikun sama ta daya sannan kuma ya sanya maka kauna a bayan kasa ina fata an gane to ire-iren waɗannan ababe yake jawo farin jini ina fata an gane idan ma an yi wa alƙaito alaika mahabbatin minni a kiyaye farilla a kiyaye nafilfili ina fata an gane Allah sai ya ce walitusna ala aini Allah ya ce walitusna dan arene ka a gidan fir'auna ala aini a bisa kulawata akan idona ina kallo ni ne zan baka kariya walitusna nayi haka ne tsuntsince ka dan surene ka ala aini akan ganina ina fata an gane to kaga anan Allah ya ce dan arene annabi Musa akan kulawar Allah subhanahu wataala akwai ruwayan Abu Ja'far kiran Abu Ja'far wanda baya cikin qura'us sab'a amma na cikin qura'ul ashra shi sai karanta shi da dauri wal tusna madadin wali yace wal da dauri wal tusna ala aini kama Allah umarni yake musu fir'aun din da iyalan shi kurene annabi Musa akan kulawata Allah ne ba su umarni ko suna so ko ba sa so sai sun bashi kariya sai sun bashi kulawa sai ko sun rene shi shine ma'anan wal tusna ala aini Allah sai ce id tamshi ukhtuka Allah ci gaba da bashi labari a lokacin da yar uwarka yar annabi Musa kenan kanwar annabi Harun ta tafi fataqulu tace da su hal adullukum ala man yakfulu shin bazan nuna muku wanda zai shahid da annabi Musa ba abin da ya faru shine a lokacin da aka tsince shi fir'auna da safi ya fito irin shan menene shan hansi a bakin ruwa sai ya hango akwati sai sa aka ja aka dau ana bude aka sai ga jariri shine a lokacin ita matan fir'auna tace qurratu aynin li walaka wannan mu rike shi a matsayin dakar aka kashe shi to da aka wannan abun ya faru da ta sa shi a cikin wannan akwatin ita mahaifiyar ta ce yar annabi Musa tace ki bi shi wa qalat li uqtihi qussihi tace ki bi bayan shi ke nemo mana labarin ina ruwan nan ya yi da shi tana ta bi har ta zo gidan fir'auna ta zo bakin tekun da ke kusa da gidan fir'auna tana kallon akwatin tana zaune shine fabbasurad an junubin wa hum la yashuruna tana ta kallon gefe kar a gane wannan abun ta biyo shine fabbasurad an junubin bihi wa hum la yashuruna su kan basu ma gane me take ba fabbasurad bihi an junubin tana irin kallon gefe din nan to da aka dauko shi tana kallo sai wani abun mamaki ya faru aka dinga kawo mata kala kala su bashi nono baya karba duk matan da tazo ba zai karbi nonon ta ba sai ita wannan sai ta je wurin ta fanci ana neman taimako ita ba mace ce tace hal adullukum ala man yakfuluhu shi ba zan ga muku wanda zai shahada shi ba, har ma tace wa hum lahu nasihuna, zai kula da shi, zai masa nasiha. Suka ce kware muna bukata, shi nace farajarnahu ila ummi kai ta qarra ainuha wala tahzan. Aka nemo babar annabi Musa ta shahada danta kuma a biya ta kudi, riba biyu kenan, ana kawo ta yana karban ana kawai sai fara shan nono. Fir'aun ya ce to ki taimaka mana ki shayar da wannan yaron, za mu sa miki albashi mai kauri. Ta ce an gama ba shi kaga Allah kenan, kaga ya zama riba biyu. To shine Allah yake cewa hal adullukum ala man yakulu, maganan yar uwan annabi Musa ne, ba zan nuna muku wanda zai shayar da wannan yaron ba. Faraja'anaka ila ummika, sai muka mai da kai wurin mahaifiyarka. Kai ta qarra ainuha, dan idon ta yi fari, idon ta yi sanyi dan ta yi farin ciki. Wala ta hazan, kuma kar ta yi bakin ciki, dan mun dawo da shi ba abin da ya same shi. Sai Allah ya ce wa qatalta nafsan, duk ko Allah ke ta bashi labari, kuma kai kisan kai a lokacin da kake Misra, dalilin guduwan ka kenan. Ina fata an gane. Kuma kisan kan mai abun mamaki, kawai yana tafiya ya ga gaba Misra, ga banu Isra'ila suna fada, tunda wannan bangaren annabi Musa ne ba Yahude, wannan ko bangaren Kiftawa mutanen Misra. Sai ne mutum, saboda duk wani bai Yahuda a Misra bawa ne, za a mishi duk wulakancin da ake so. Annabi Musa kuma bai daukar reni, to yana ganin shi yace da Allah ka taimaka min, ga wannan kaza kaza kaza. Fa wakazahu Musa faqada alayhi, kawai tunkuɗe shi kawai sai fade mutu, ba wai dukan shi ba, kawai irin ka hankada mutum ana fada jina kai irin matsa zaka ci zalin wani, kawai take fade mutu. Faqada alayhi, qala hadha min amali shaytan innahu aduwwun mudill mubin. To sai annabi Musa ce rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la innahu wal ghafurur rahim. To sina Allah ce wa qatalta nafsan, kai kisan kai. Fa najjaynaka min al gammi, muka tsiratar da kai daga al gammu, bakin ciki da damuwa. An gane ko? Wa fatannaka futuna, mun jarrabe ka kuma jarrabawa, jarrabawa kala kala. Wasu malamai suka ce mun tace ka tacewa. Sai aya ta karshe Allah ya ce falabithas, okay haka ne, falabithas sina fi ahli madyan, sannan ka zauna a cikin mutanen Madina sinin tsawon shekaru. Wasu malamai suka ce shekaru 10. Dalilin su shine a lokacin da ya je Madian ya haɗu da wani dattijo da yace zan aura maka yata, amma sadaki shine ka aika min kiwo na shekara 8 ko shekara 10. Fa in atamamta asharin fa min indik, amma in kai 10 ma dai to wannan dai daga wurinka ne. Wa ma uridu ana shukka alaika, bana so da in takura maka. Wai sadaki ne fa kiwon shekara 10, kaga dole a rike matan na hannu biyu. To amma aka ba shi zabi, ko 8 ko 10, in kai ne wanne za ka yi? 8. Haka ne kudan ya fi sauki. Amma annabi ya tambaye mala'ika Jibrilu, ya ce Allah ya ce 8 ko 10, wanne annabi Musa ya yi? Ya ce 10 ya yi. Annaba ba sa daukan gaskanci, kar a ce masa rago. 10 annabi Musa ya cip cip. To shine Allah ce falabista sinina fi ahli madayana, ka zauna tsawon shekaru a wajen mutanen Madayan. Thumma jita ala qadarin ya Musa, sannan ka zo a bisa kaddarawar mu ya kai Musa. Allah ne ya kaddara duk waɗannan ababen su faru saboda hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala. Shine ma thumma jita ala qadarin ya Musa, sannan ka zo a bisa kaddarawar mu ya kai annabi Musa. Sai aya ta karshe,
wastana'tuka li nafsi,
yace wastana'tuka li nafsi, na kuma zabe ka, na kera ka li nafsi dan kaina. In ba Allah gwaze wannan abu, shi yasa an kada kalli labarin annabi Musa, akwai ababan mamaki a ciki. Gogor ma ya ce daga wannan sai wannan, daga wannan sai wannan. Allah da ya ce wastana'tuka li nafsi, na zabe ka dan kaina. Ta ko wani abu da zamu rufe da shi anan? Sauran minti nawa? Abin da zamu rufe da shi shine daga farkon kissan, idan ka kalli annabi Musa ya roki Allah rabbi shrah li sadri, haka ne ko ba haka ba? Ya Allah kai lota min kirjina, kaga shi roka yake. Annabi Musa aka ce alam nashrah laka sadraka, mun buda maka kirjinka, shi bai ma roka ba. Sannan malame suka ce shi annabi Musa ya ce wayassir li amri, sai Allah ce fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Idan matsalan daya ce wahalan daya ce, zamu baka sauki guda biyu. An gane ko? Annabi Ibrahim yace waja'alli lisana sidqin fil akhirina, Allah ka sa a dinga yabona bayan da mutu mutane na kwarai. Allah sai yace da annabi wa rafa'ana laka dhikraka, mun daukaka ambatonka. Shine Hassan bin Sabit a cikin baiti yake cewa aqarru alayhi lin nubuwati khatamun min Allahi maymunun yaluhu wa yashadu wa damma al ila husma an nabi ila ismihi idha qala fil khams al muadhdhin wa ashadu wa shaqqa lahu min ismihi li jillahu wa dhul arshi mahmudun wa hadha muhammadun yafi kowa yafi komai idan annabi ya roka shi sai a bashi bai roka ba idan kana nemi a ita kiran sunan ka shi duk masallatan duniya in za a kira sallah sai an kira sunan shi a tahiyya sai an kira sunan shi a yau a duniya a America shekara biyu da wuce sunan Muhammadu shine na biyu a sunan da aka haifa a America sunan Muhammadu shine na biyu wannan bai zama barazana aka ce fa Muhammadu ya fara yawa a America ya kamata a dau mataki a England tun cikin 2021 ya zama sunan Muhammadu ya zama na daya a Burtaniya gaba ɗayan ta wajen yaran da ake haifa ina fata an gane wa rafa'ana laka dhikraka subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.